nan birnin Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na muryar Amurka ne a hantsin nan ke gabatar da shirye-shiryen sa kan mita 60 da mita 25 da kuma mita 16. A jamhuriyar Nijar kuna iya jin shirin nan kai tsaye yanzu haka ta tashoshin VOA Africa birnin Yamaikan mita 102.5 da radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad da muryar arewa da alol da kuma niyyar dukkan sazan FM. Kuna iya sauraron wannan tasha ta yanar internet voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum, yanzu ma tare da Ibrahim ka Almasi Garba da kuma sauran abokan aiki sahabo Imam Aliyu ke farin cikin jan akalar shirin a hantsin nan.
Kuma yanzu akwai committee da shi speaker ya kirkiro akan maganan IDPs wanda yanzu haka suna bincike in abu bai kai ba me ya faru.
Abdulrazak Namda shugaban committee ya da labarai a majalisar wakilan Najeriya kan zargin ha'inci wajen raba tallafi ga yan gudun hijira.
Yan jaridar da sun hada da mallafin wannan jarida Mr. Dapo Oloroyemi da kuma wakiliyar jarida ta bangaren shari'a Evelyn Okako tare kuma da bukatan ganin sun amsa cajin da ake musu na kazafi da kuma batanci akan babban hafsan sojan Najeriya.
Kungiyar kare haƙƙin yan jarida ta duniya kan kama wasu yan jaridu a Najeriya take Allah wade da hukumomin tsaro. Za mu kawo muku sharhin da wasu jaridar wasu jaridun jamhuriyar Niger suka yi a mako da kuma kadan daga cikin ra'ayoyi da kuma bari akwatin sakonni. Yanzu sai a gyara zama domin jin cikakkun labaran duniya tukuna.
Assalamu alaikum masu sauraron mu ga labaran. Shugaba Donald Trump ya janye Amurka daga kawancen cinikayyar Pacific ta kasashe 12 jiya Litini yayin da ya shiga farkon makon mulkinsa. Jiya a fadar White House, Trump ya ce wani mashahurin al'amari ne ga ma'aikaci a Amurka abinda muka yi yanzu hakan nan. Sabon shugaban na Amurka, kamar yadda takwarorin aikinsa na Republican da suka yi a baya, shi ma ya kafa dokar hana amfani da kuɗin gwamnati wajen ɗaukar nauyin ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa masu nasaba da zubar da ciki. Baya ga haka, Trump wajen cika alƙawarin da ya yi lokacin yaƙin neman zaɓe ya tsaida ɗaukar ma'aikata a ma'aikatun gwamnati da dama a matsayin wani fanni na rage kuɗaɗen da gwamnati ke kashewa. Yarjejeniyar cinikayyar da Amurka ta bari tun a shekara 2009 aka cimma a gwamnatin tsohon shugaba Barack Obama, to amma Majalisar Tarayyar Amurka ba ta idara ta ba hannu a kanta ba, ganin yadda wasu mambobin majalisar ke adawa ko ɗari-ɗari da yarjejeniyar. Da an tabbatar da yarjejeniyar da ta kunshi cinikayya da Japan da Australia da New Zealand da Malaysia da Chile da Canada da Mexico da kuma wasu ƙasashe hudu.
Jami'an da suka kasance wurin tattaunawa wato zaman lafiya tsakanin gwamnatin Siriya da ƙungiyoyin 'yan tawayen ƙasar sun ce ba a samu wani ci gaba ba jiya Litinin a rana ta farko ta tattaunawar, to amma za a ci gaba da hakan a yau Talata. Jama'an sun ce tattaunawar da ake a Astana, babban birnin ƙasar Kazakhstan, wadda ƙasashen Rasha da Turkiya ke ɗaukar nauyi, ba ta kai tsaye ba ce. Ɓangarorin biyu na tattaunawa da juna ne ta wajen masu shiga tsakani. Tattaunawar da ake a birnin Astana ta fi mai da hankali ne kan yadda za a jaddada yarjejeniyar tsagaita wuta ta ƙasa baki ɗaya, wadda Rasha da Iran da Turkiya suka taimaka aka cimma a watan Disamba, yarjejeniyar da aka kiyaye a aksarin wurare. Tattaunawar zaman lafiyar Siriya da aka yi a lokuta daban-daban a baya, ciki har da ta bayan nan da aka yi a bara, ba su kawo wani ci gaba na a zo a gani ba wajen kawo ƙarshen tashin hankali da ake fama da su a ƙasar tun cikin watan Maris ta shekara ta 2011.
To karfa a shafa ana shan labaran ne daga sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Sabon shugaban Gambia Adama Barrow ya ce zai kafa kwamitin tabbatar da gaskiya da sake sasanta jama'a don nazarin zarge-zargen mulkin danniya a zamanin tsohon shugaba Yahaya Jammeh na tsawon shekaru 22. Shekaru 22 lokaci ne mai tsawo a cewar Barrow a wata hira da muryar Amurka. Ya ƙara da cewa jama'a fana buƙatar sanin gaskiya. Wani mai baiwa Barrow shawara ya gaya ma manema labarai jiya Litini cewa kafin ya bar ƙasar ranar Asabar, Jammeh ya sace dala miliyan 11 daga asusun gwamnati, ya kuma kwashe motocin alatu ta jirgin sama. A baya, ƙungiyoyin rajin kare haƙƙin ɗan adam sun zarge shi da take haƙƙin ɗan adam a mulkinsa mai tsawo, ciki har da jefa masu adawa da shi a siyasance da kuma yan jarida a gidan yari. Jami ya fice daga Gambia ranar Asabar ne sanadiyar barazanar wato matakin soji daga kungiyar kasashen Afirka ta Yamma ECOWAS da dai tsohon shugaban yaki ne ya amince da nasarar da Baro yayi a zaben shugaban kasa na ran 1 ga watan Disamba. Sabon shugaban ya ce yaki wato roƙon da Jami yayi na abarshi ya ci gaba da zama a Gambia saboda ba zai iya tabbatar da tsaron lafiyar Jami din ba. Baro ɗayan shekaru 51 da haihuwa ya ce gwamnatinsa za ta dukufa wajen ganin an yi cikakken gyara ga tsarin zaben kasar ta yadda za a ƙayyade wa'adin shugaban kasa nan gaba.
Kwanaki uku kawai da fara mulki shugaban Amurka Donald Trump na fuskantar kalubalen shari'a na farko a gwamnatinsa. Wata kungiyar saka ido mai suna ‘yan ƙasa masu fafutukar tabbatar da ɗa'a da gaskiya a Washington ko kuru a takaice ta gabatar da ƙara jiya Litinin a birnin New York tana mai tuhumar cewa jerin kamfanoni da shugaban ƙasar ya mallaka sun sa ya samu kansa a yanayi na saba ma wani boyayyen tanadi a kundin tsarin mulkin ƙasa. Nan da nan dai Trump ya yi watsi da ƙarar yana mai cewa wannan ƙarar a ta bakinsa kwata-kwata ba ta bisa hujja. Suna kafa hujjar su ce kan abin da ake kira tanadin doka kan biyan kuɗi na kundin tsarin mulkin ƙasa wanda ya tanada cewa kar manyan ƙasa ko gwamnatoci su biya kuɗi ko su yi kyauta ga shugaban ƙasa ba tare da yardar 'yan majalisar tarayya ba. Labaran duniya kenan aka gama ji daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a nan Washington DC. To madalla, kungiyar nan mai kare 'yancin 'yan jarida a fadin duniya mai lakabin CPJ a takaice ta soki take-taken hukumomin tsaron Najeriya bayan da rundunar 'yan sandan kasar ta kama mawallafin jaridar Premium Times da wata 'yar jarida a kamfanin. Wakilin sashen Hausa a Lagos Babangida Jibrin ya aiko mana da ƙarin bayani.
Yan jaridar da sun hada da mallafin wannan jarida Mr. Dapo Oloroyemi da kuma wakiliyar jaridar ta bangaren shari'a Evelyn Okaku bisa kan masu da hukumomin 'yan sandan Najeriya suka yi tare kuma da bukatan ganin sun amsa cajin da ake musu na kazafi da kuma batanci akan babban hafsan sojan Najeriya. To koya masu sharhi da kuma nazari akan harkokin 'yan jarida ke ganin take-taken jami'an tsaron musamman ma dai game da wannan mataki da jami'an tsaron suka dauka na kame 'yan jaridun. Tambayar kenan da naiwa Dr. Dallami Alasa na sashen koyon aikin jarida a Jami'ar Bayero da ke Kano.
Da dama ce a wannan karan tsaye ne da tsarin mulki na kasa kuma ya saba wa ka'idoji da murazu da aka sani na mulki irin na demokradiya musamman a kasa tamu wanda sashi na 22 na constitution na kasar da tsarin mulki ya ba kafofin watsa labarai ba wai 'yanci da dama ba ya ma dora musu waje cewa DDP na abubuwa da gwamnati ta ke yi tabbatar da sun sanar da mutane kasa waɗannan abubuwa kuma sun bi mutane shugabanni na kasa sun tabbatar da cewa sun yi abin da ya kamata kamar yadda tsarin mulki kasar mai saba. Za ka je a jiran musu a ci zarafin ma'aikatansu a kwashe su a ji a zare su wannan ya saba ma tsarin mulki na kasa kuma ya yi wa tsari na mulkin demokaradiyya wani
su mayan kasa dai ba a bar su a baya ba wajen yin sharhi game da dangantakar da ke tsakanin jami'an tsaro da kuma 'yan jarida a Najeriya kamar da wasu daga cikin su da nazanta da su ke cewa
dan jarida dai abokin tafiyar gwamnati ne saboda shine mai yada manufofin gwamnati. To ita gwamnati ta sa a kama wannan mutum a rike ko hukuma tsaro na kasa sun kama su sun rike. To illolin da zai kawo mu gwamnatin yana da yawa. Shi dai dan jarida yana da baki kuma yana da hannun rubutawa. In ka musguna mishi ko kai mishi illa ta kowace hanya zai iya rubutawa, zai iya faɗi. Abin da muke so da ita wannan gwamnati in tana son kanta da arziki ba dan jarida ba ma duk wani wanda ya shafi wani abu na ƙasa ta bi shi a hankali.
To na farko da duk lokacin da aka ce ga gwamnati tana kama 'yan jaridu masu rajin kare haƙƙin dan adam da shauran mutane waɗanda suke bayanin yadda za a kasance cikin kishin ƙasa da abubuwa masu kama da irin wannan, ya kamata a ce yanzu ana maganan ƙarfafa 'yan jaridu ne waɗanda su ne ke bayanin abubuwan da gwamnati take ciki suke wayar da kan jama'a. A takaice yan jaridu kusan su ne fitilan da suke haska al'umma. Sai aka ce kuma saboda wasu bayanai da ake wanda bai mu gwamnati dadi ba ta dauki matakin kama su. Wannan kama karya ne a fili. Wannan kuma zai zama mummunan tabo ne ga gwamnati.
Sadarwar da kungiyar kare haƙin yan jaridun ta Committee to Protect Journalists Federation Yammacin Africa ta fitar, wanda kuma wakilinta Mr. Peter Nganga ya rattaba hannu, ta bayyana matakin jami'an yan sandan akan yan jaridun a matsayin wani shiri da aka shirya domin sanya takunkumi akan kamfanin jaridan Premium Times, wanda kuma ta yi suna wajen bayyana rahotanni da ke da nasaba da cin hanci da rashawa da kuma tauye haƙƙin bil'adama a Najeriya. Kungiyar da ta yi kira ga hukumomin Najeriya da ta hanzarta yin watsi da duk cajin da suke wa 'yan jaridun ba tare da bata wani lokaci ba. A ƙarshen mako ne dai shugaban Najeriya Muhammadu Buhari, wanda ke wani hutu na kwanaki 10 a birnin London tare kuma da ganin likitocinsa, ya yaba da rawar da 'yan jaridun Najeriya ke takawa wajen abin da ya ce gina ƙasa. Baban Jibrin murya Amurka daga Lagos.
A gaida Babangida Jibril, za mu kawo muku hira da ɗan majalisar wakilan Najeriya Abdulrazak Namdas. Kamin nan sai ku shakata da wannan fefe da ke bisa inji. Gaida Farmal Dargala. A makonnin baya ne wakilan majalisun dokokin Afirka suka kawo ziyara aiki a nan birnin Washington DC, a lokacin ne muka zanta da shugaban kwamitin yaɗa labarai a majalisar wakilan Najeriya Abdulrazak Namdas. Na tambaye shi ta yaya za su magance matsalar cin hanci da rashawa da ake zargin yana hana ruwa gudu a aikin tallafawa ƴan gudun hijira.
Don ma muna son mu taimaka wannan, mun yi wata bill wanda ake kiranta Northeast Development Commission wanda shi speaker ma ya kawo, wanda an fasa na jira shugaban kasa ya sa hannu a tabbata wannan area ta wahala. Kuma yanzu akwai committee da shi speaker ya kirkiro akan maganan IDPs wanda yanzu haka suna bincike in abu bai kai ba me ya faru. Ina so mutane su gane maganan cin hanci da rashawa ko a America akwai ba inda babu. Abu mai kyau shine kamar su America ma suna jin dadin sabon shugaban kasa Buhari da fadan da yake yi da yan ta'adda da kuma yadda yake fada da cin hanci da rashawa. To amma abu ne wanda dole zai dauki lokaci a hankali ba za ka tunani cewa zai kare abu a cikin shekara hudu ya kare ba dole ne za a ci gaba da yi in wani ya zo kuma ya ci gaba da abin da shi ya bari to kuma in an yi haka gwamnati za ta canza gwamnati ba na mutum daya bane
haka akwai shawara cewa a rage majalisa ko a soki guda daya a bar guda daya ko kuma a soki ku zaman to yan wato yan wucin gadi ba kullun ku zauna da ku saboda kudade da ake awa zargi da ake kudin da ake biyan ku ko yan majalisan Amurka ba sa karban abin da kuke karba
eh to wannan ko ba gaskiya ba ina ga maka don gwamnatance komai ana ganin ta fili in yanzu akwai a cikin kundin tsarin mulki na Najeriya tace ayi majalisan dottawa da majalisan kuma tarayya guda biyu kuma aikin da dan majalisa yake da shi ba karamin aiki bane na daya akwai maganar yin doka na biyu akwai maganar sa ido ana kiranta oversight a turanci akwai maganar wakilci
duka uku ana zargi ba ku ayi
a ana yi sai ai problem din shine mutane suna mana mummunan fahimta ina shaga maka because mutane wata rana don son zuci sai su ce maka yanzu ka karanta a social media za ka ce muna karban miliyan 25 a miliyan 35 duk ba labari da babu shi ma wanda kace ya kawo labari yace ai muna karban miliyan 10 kaga wani su suna ce miliyan 25 shi ma yace miliyan 10 mun ce ba haka yake ba in kan anan da kake aiki kana da payslip ya nuna payslip da muke karban miliyan 10 to abu ne wanda ina gan rashin fahimtar wannan shine mun dade muna mulkin soja wanda ana mulkin soja kuma ba maganar majalisa akwai yaran da sun girma suna shekara 30 yo bai su damu ba sun dade ba su gan wannan aikin majalisa ba don haka sun fi so ma a zanna ma ba ma majalisan don su ba ruwan su a tashi da safe don ko ba majalisan ana aiki to kaga in dai demokradiya ake bi dole ne akwai majalisa majalisa ne yake bambanta demokradiya da wata ko mulkin soja ta ko wada bu daban kuma mutane dole su yi hankali in zaka kashe kudi ayi tambaya yanzu bari ga maka abu daya duk lokacin nan ka karanta jaridu ko kana jin hasashen mutane za ce maka ayyan majalisa ana sa su kamar na jihohi ana sa su aljihu gwamnati suna sa su aljihu sai abin da gwamnati suka fada mu kuma in an shugaban kasa ya kawo abu in mun yi magana za ce ya za don ba samu namu ba bamu namu kason bane shi ya sa muke magana to yaushe kake so mu magana in shugaban kasa ya kawo abu mun yi kace don an bamu wani abu duk wanda ya san Buhari ba mutun ne wanda yake bada mu ba ya da integrity sa don haka mu ma muna yin aikin mu ne in ba za a rasa wata rana kace wani ya samu bayi da mutane 360 suna zanne a waje dai hankalin su zaba daya amma yawancin muna aikin to mutane su fahimce wannan ina gan rashin fahimtar wannan ne yake kawo matsala
me za ka ce game da rance an yi shiru game da bashi da gwamnatin tarayya ta nema za ta karbo biliyan 30 daga kasashen waje wannan ma ana zargin ku akai abin da sa maganar bata yi nisa ba shine saboda baku ba abin da za ku samu daga ciki shi yasa maganar ya kici ina maganar ta tsaya
ina tambaya abubuwan da muka ma shugaban kasar da ya wuce kam nawa ya bamu tunda shi yana na a tambaye shi tunda abubuwa da yawa mu yi masa nawa ya bamu kafin muka masa wancan to shine abin da mutane suke tunani ai demokradiya shine ka kawo wannan ana kira turanci checks and balances dole ne in kai majalisan zata so ka kawo abu mu a dokokin mu sa ido akai dan fannin shari'a su sa ido don haka kasa ta yi kyau don haka duk lokacin da in kai tambaya ana tambaya ne don a ce yanzu maganan bashin da kake fada ai ba wai an ki ba da maganan bashi bane tambayan da muka yi shine kaman an kaje majalisan dottawa sun ce ka zaka karbi bashi muna so mu sani menene zaka yi da wannan bashi akan me zaka kashe in zaka gina gada ne in zaka yi kaza ga ya mana don mu ne muke sa ido akan wannan abu so da gobe mu zame mu tambaye ka da ka karbi miliyan kaza kace zaka yi wannan mu tabbata kai abun amma don kace kai zaka karbi bashi ba tare da details an tura mana wani su abubuwa da zai ba daidai ba don haka fadan haka bai nuna cewa ba za ta taimaka ba za ga mishi ya karba bashin ba muna so mu sani ne ya kamata ɗan Najeriya kuma na ga yawancin su wani sun sani mutane ne wani su ba su gane ba duk lokacin da an yi tambaya ana son kasa ta ci gaba kar mutane su gan shi kaman ana so a ci abinci
ba ku samu bayanin bane na cewa
abe
za a ido
ha ba turo ba
ha yanzu
ha ba turo ba insha Allah kafin baro Najeriya dai ba turo ba san kowa bayana ba shine gaskiya magana
to ina aka tsaya kan kasafin kudi
eh to kasafin kudin sanin kowa ne lokacin da zamu tafi hudu kaman washe garin an shugaban kasa ya kawo maganan kasafin kudi kuma mun koma yana cikin abun da muka sa gaba zamu yi tattauna akai don abu ne wanda yan Najeriya za su so mu san me muke ciki ina so ka gane cewa da shugaban kasan kansa bangare su da mu yanzu kan muna da experience don mu yi aiki shekara daya da juna yanzu zamu yi na biyu ina ga kaman da Allah ba za su hawo matsala
ra'ayinka duk da zan cewa wata kida baka samu lokaci ka dube shi da me ra'ayinka game da shi kasafin kudin na bana da kuma na bara me bambanci su
eh to ai anan akwai kudin ma'aikata ta takaro wancan mun yi shi a 6. something trillion wato trillion 6 da digo yanzu kuma muna da trillion 7 to wannan mu yana da kyau budget din sai dai mu kullum abin da muke korafi akai shine don in dan majalisa yayi passing budget ba shine kuma yake gudanar da abin ba
eh an samu canji amma da ai kuna yi da ku zatta da kasafin kudi kuma sai a kawo muku kudi da ake cewa aikin mazabunku wanda ba hakkin abu akwai masu zargin cewa wannan ba hakkin ku bane kuna ku ba da kudi amma ayyuka da za a yi mazabunku wannan kuma hakkin zartaswa ne su za su amma ku zamanin gwamnatoci suka wuce kudin ake dauka a danka muku nan ake zargin
ba gaskiya ba kaga nan ma akwai inda ake ba mutane rashin fahimta har yan jiridu da ba su gane abun ba wannan ina so ka gane yau kasu maka wannan bayani duk dan majalisan da aka zabe shi a kasashen tasowa irin kamar Najeriya yawancin mutane suka zabe mu su ba su zabe mu akan zamu je mu yi dokoki a Abuja fa iya turancinka da iya wani dokanka wannan naka ne su abun da suka fi so su gani a kas yau ba su da ruwa wannan kauye yau ka kawo musu ruwa jiya yaron sa yayi makarantar da kariya biya kudin makarantar nan da noma yanzu yaro ya gama makaranta yana shekara kusan nawa bai samu aiki ba shi in ka tambike shi da ake shine aiki don haka ina ga maka in ba wannan dan kason da muke kira shi constituency project in ba ka kawo ka taimaka an kawo makaranta an kawo dan asibiti an yi wannan ba to mutane za su cewa baka aiki
Abdulrazak Namda shugaban kwamitin yada labarai na Majalisar Wakilan Najeriya a Kaji ana tare da sashin Hausa na Muryar Amurka nan birnin Washington DC Suleiman Mumini Barma wakilin sashin Hausa a Yamai ya duba sharhin da wasu jaridun jamhuriyar kasar suka yi a mako ga rahoton sa
Zan fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Le Republicain wace tarwaito cewa Niger da Saudiya sun cimma yarjejeniya domin ayyukan bunƙasa noma da masana'antu a yankin Difa. Jaridar ta ce a ƙarƙashin wannan yarjejeniya da aka rattabawa hannu a yayin ziyarar shugaban Niger a Saudiya, Niger din ta amincewa Saudiya ta yi amfani da eka 50,000 domin ayyukan noma a tsawon shekaru 10 a yankin tafkin Chadi. Sannan bayan wasu shekaru 20 za a ƙara mata eka 50,000 domin ci gaban ayyukan da suka hada da kafa masana'antu waɗanda tun a tashin farko ake saran kashewa biliyan 1000 wato trillion guda na kuɗaɗen sefa abinda Le Republicain din tace yana daurewa jaridar Tribune Africa kai har ma ta aza ayar tambaya shin meye ne ke bayan wannan yunkuri na kasar Niger da Saudiya jaridar Le Courrier cewa take Daliban Niger da ke karatu a makarantar Sezak ta haɗin gwiwar ƙasashen Iyomowa da ke birnin Dakar na fuskantar barazanar kora saboda gwamnatin ƙasar ba ta biya kuɗaɗen karatunsu ba, lamarin da ya sa yanzu haka suka shiga halin raɓe-raɓe a cikin abokansu yayin da wasu suka fara gararamba a titunan Dakar, inji jaridar. Jaridar La Rue de l'Histoire ta ambato Prime Minister ƙasar Algeria Abdelmalek Seylal yana cewa akwai alamun yiwuwar kammala ayyukan ginin hanya zirga-zirgar Trans-Saharan wacce ke tashi daga birnin Algiers ratsawa ta Niger zuwa Lagos a bana. Jaridar ta ce shekaru 50 kenan da ake shelar gina wannan hanya mai tsawon kilomita 4,800 da zumar samarwa kasashen Niger, Chad, Mali da Nigeria sauki domin gudanar da harkoki a gabar kogin Mediterranean. Bankin BAD da haɗin gwiwar ƙasashen da abin ya shafa ne yake ɗauke da ɗawainiyar wannan aiki yayin da ƙasar Algeria ta ce ita kaɗai ta kashe miliyan 300,000 na dalar Amurka. To amma fa wajibi ne gwamnatoci su ɗauki matakan tunkarar wasu muhimman matsaloli a kan wannan hanya kamar batun tsaro, inji La Rue de l'Histoire. Mu kulle sharhin da wannan labari da jaridar Le Nouveau Républicain ta buga a shafinta na farko inda ta ce wani ɗan ƙasar Senegal da abokinsa ɗan ƙasar Gambia sun damfari wasu manyan daraktocin kamfanonin gwamnatin Niger da masu zaman kansu kuɗaɗen da suka haura miliyan 25 na sefa. Jaridar ta ce abin ya faru ne a makon jiya lokacin da 'yan damfarar suka tsara bikin karrama daraktocin da suka ce sun gano su da hazaƙa ko ƙwarewa akan aiki, sai dai abin ya koma tamkar gaisuwa da irin wake saboda sun buƙaci dukkan mai son a karrama shi ya bada makudan kuɗaɗe abin da yasa wasu suka shigar da ƙara gaban ƴan sanda. Sile Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Tsagaye da Sule, kuna tare da sashen Hausa muryar Amurka nan birnin Washington DC yanzu karfe 2 da kusan minti 25 na dare. Ga kuma kaɗan daga cikin wasu ra'ayoyi da kuka bari akwatin sakonni.
Assalamu alaikum biyoyi Hausa. Ina mika sakona ga shugabanni da kuma gwamnoni na arewacin Najeriya da su maida hankali wajen a ganin an kawo ƙarshen wannan tashe-tashen hankulan da ke faruwa a yankin arewacin yankin kudancin Kaduna. Saboda wannan abu ba shi bane farau, ba shi bane karau, an ƙara yi. Saboda haka su maida hankali a samu maslaha. Wannan shine sakona ga gwamnoni da shugabanni da kuma dattijan arewa. Assalamu alaikum. Sunana Shehu Sabo daga jihar Jos Nigeria.
Assalamu alaikum sashen Hausa na BOA. Mai magana Aliyu Kayan Bakwai Zakka karamin hukumar Zafana a jihar Katsina Nigeria. To muna kira ga kamfanin MTN da bidokokin Nigeria su da kawa idan yana so ya ci gaba da samun karbuwa ga mutanen Najeriya, domin mun ji labarin cewa Najeriya ba za ta yi wa kamfani MTN kora da halin gaba. To wannan da gwamnatin Najeriya ta yi ya yi daidai. Mun kuma muna kira ga kamfani MTN da ka yi biyayya ga dokokin ƙasar Najeriya. BOA a tashi lafiya.
Assalamu alaikum sashen Hausa na BOA America. Sunana Abdullahi Mai Tsurhuna ke local government da ke jihar Sokoto. To ina kira da tsohon shugaban kasar Gambia Yahaya Jani. Dama ita duniya haka take, duk wanda ya ɗebo da zani bakin sa. Sannan an ce idan za ka gina rami ka gina rami kaɗan. Yahaya Jani ka ga abubuwan da aka taimaka gudu ka ce an yi zaɓe kasar ka, ka ce an yarda, ka yarda. Sannan ka sake dawowa daga baya ka ce baka yarda ba. Don haka naira biliyan 11 da ka sata na kasar Gambia ka rabu talaka da abinsu. Dama ita duniya haka, duk wanda ya shiga motar kwaɗayi to za ta aje su ta shawo latsanci. Don haka ka rabu talaka an Gambia da haƙƙinsu. Na gode sashen Hausa na muryar Amerika. Sunana Abuyele Mai Tsoro na kebe local government da ke jihar Sokoto.
Sunana Sani Balak da ke guru Hausare a jihar Yobe Najeriya. Ina kira ga shugaban kasar Najeriya Janar Muhammadu Buhari. Gaskiya ana tsadar rayuwa a Najeriya. Ga talaucin da yake damun mutane, ga komai ya riga ya canza. Ba a shekarar da 'yan Najeriya suka shiga damuwa irin wannan karan ba. Yanzu ake shan wahala, ake tsadar rayuwa. Ya kamata Buhari, tunda talakawan Najeriya ne suka kankara kati, suka kwana suka hana gidansu barci, sun zaɓe ka don su samu sauƙin rayuwa. Amma suna tsadar rayuwa kai wacce 'yan Najeriya da wanne za mu ji. Kamar especially ne jihar ta da nake jihar Yobe, duk arewacin Najeriya ba jihar da ake talauci da tsadar rayuwa irin jihar Yobe. Sunana Sani Balak da ke guru Hausare a jihar Yobe Najeriya. Na gode BOA.
Masu sarrafa da haka muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai wannan karon a taƙaice.
To a takaice, shugaba Donald Trump ya janye Amurka daga kawancen cinikayyar Pacific ta kasashe 12 jiya Litini, yayin da ya shiga farkon makon mulkinsa. Jiya a fadar White House, Trump ya ce wani mashahurin al'amari ne ga ma'aikaci a Amurka abinda muka yi yanzu nan. Mummunan yanayin da ya auku a ƙarshen mako ya yi sanadin mutuwar mutane aƙalla 19 a kudancin Amurka, baya ga raunata wasu da dama. Masu hasashen yanayi sun yi gargaɗin yiwuwar aukuwar guguwa mai ƙarfi da ruwa da kuma ambaliya a nan da can.
To madalla, da haka Allah ya kawo mu ƙarshen shirin a wannan hantsi. Sai kuma can da la'asar za ku ji wasu abokan aiki da sabbin shirye-shirye, ciki har da shirin noma tushen arziki da Sarfilo Hashin Gumule ke shiryawa ya kuma gabatar. Kamin na madadin Ibrahim Ka Almasi Garba da ta yi gabatar da shirin, da Solomon Abu da ya kula da aikin gabatar da shirye-shiryenmu, da ma injiniya Charles Hulse da ya rika masa a nan nisa, Habu Imam Ali zan dakata in sallama da ku, mu zama lafiya.